sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahar Aminu Fage muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan safiya tamu yammacin ku na yau Laraba 29 ga watan Janairu na shekara ta 2020. Kamu mu tsunduma cikin shirin, bari Zara ta fara mana da kanin labarai.
Kasashen Afirka na daukar matakai akan abin da kwararru ke ganin akwai yiwuwar samun bullar cutar coronavirus a nahiyar. Har ila yau a yau Laraba karon farko aka kwashe ɗan wasu kasashe daga China yayin da yawan waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar ya karu. Wakilan majalisar dattawan Amurka za su wani zubut a yau Laraba suna yin tambayoyi game da abubuwan da ke tattare da batun tsige shugaba Donald Trump.
To muna tafe da cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya da rahotanni, za mu kawo muku shirinmu na ciwon ƴamace wanda masu iya magana kan ce na ƴamace ne wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Kasashen Afirka na daukar matakai akan abin da kwararru ke ganin akwai yiwuwar samun bullar cutar coronavirus a nahiyar, yayin da dangantakar harkokin tattalin arziki da kuma tafiye-tafiye ke karuwa tsakanin kasashen Afirka da China. Kwararru a fannin kiwon lafiya sun ce dole ne kasashen su shirya yin jinya da kuma keɓe waɗanda suka kamu da cutar. A jiya Talata, kasar Habasha ta sanar da cewa ta keɓe wasu ɗaliban Habasha su uku da kuma wani ɗalibin kasar China guda ɗaya da suka dawo daga wata jami'a da ke Wuhan a China. An tsayar da ɗaliban ne a lokacin wani binciken tantancewa a tashar jirgin saman kasar. A lokacin ne aka gano suna nuna alamun rashin lafiya ciki har da tari da mura. Dr. Munir Kassa, shugaban jami'an ma'aikatar lafiyar Habashe, ce kasar ta kuduri aniyar zama da shirin kota kwana. Tun daga farkon watan Janairu, gwamnatin kasar ta tuntubi hukumar lafiya ta duniya da gwamnatin China akan halin da ake ciki. Har ila yau a yau Laraba a karon farko aka kwashi ɗan wasu kasashe daga China yayin da yawan waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya karu zuwa mutane 132. Kuma kasashe da yawa na ɗaukan tsauraran matakai akan masu zuwa China. Wani jirgin sama da aka yi shatarsa ya kwashe ɗan kasar Japan su 206 daga Wuhan, wurin da cutar ta fi kamari zuwa filin jirgin saman Haneda da ke Tokyo a yau Laraba. An kai wasu fasinjoji su hudu asibiti bayan da suka bayyana cewa ba sa jin daɗin jikinsu. Jami'an kiwon lafiya na cikin jirgin saman don tantance fasinjojin da kuma sa ido a kansu kafin tashin jirgin da kuma bayan saukarsa. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ce wani jirgin sama da aka yi shatarsa ya kwashe wasu Amurkawa da ba a san yawansu ba daga Wuhan zuwa Anchorage a jihar Alaska, inda za a sake yi musu gwaje-gwaje. Kasashen Australia da New Zealand da Faransa da Rasha da sauransu su ma sun sanar da shirin kwashe ɗan kasashensu daga Wuhan a wannan mako. Wakilan majalisar dattawan Amurka za su wuni zubut a yau Laraba suna yin tambayoyi game da abubuwan da ke tattare da batun tsige shugaba Donald Trump. Bayan da suka shafe kusan kwanaki 6 suna sauraron wasu 'yan majalisar wakilai da ke kokarin bayyana kurakuran shugaban, su kuma lauyoyinsa da ke kare shi suna cewa bai aikata wani laifi ba. 'Yan Republican da 'yan Democrat a majalisar dattawa za su gabatar da rubutattun tambayoyi ga wanda babban alkali John Roberts zai karanto. Za a iya tambaya ga 'yan majalisar wakilai da a matsayin masu gabatar da kara da kuma ga tawagar lauyoyin da ke kare Trump, kuma ba a sa ka'ida ba a lokacin amsa tambayoyin. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya fadawa 'yan uwansa 'yan Republican a jiya Talata cewa ba shi da goyen bayan da yake bukata a tsakanin ƴan Republican masu rinjaye da zai sa a dakatar da ƴan Democrat kiran ƙarin shaidu.
To zara kada da yake nisa zaki ci gaba da kawo mana sauran labarai. Tun bayan sanarwar shirin gwamnatin jihar Lagos na haramta amfani da mashin ko keke napep wanda akan yi amfani da su don kasuwanci, hakan ya dau hankalin jama'a da dama. Ana dai iya cewa wani rin koma baya hakan zai iya haifarwa. Tambayar da nayi wa Honorable Abbas Tajuddin kenan shugaban kwamitin kula da harkokin sufuri na doron kasa a majalisar wakilan Najeriya.
Gaskiya wani abu ne babban matsala ne wanda ka duba gaba kura baya siyaki. Bincike da jami'an tsaro suka yi a baya zan iya tuna akan wasu jihohi kamar jihar Kaduna, Kano da makamantansu an nuna a baya lokacin da Boko Haram take iyakan zalmanta na harare a jihohi. An ce sun fi amfani da mashin a wancan lokaci don kai hari ga al'umma. Daga baya wasu jihohin suka ji su ma akan irin waɗannan tunani na cewa barayi su ma suna amfani da mashin wajen kai hari ga al'umma, suka tsaye da jama'a masu amfani da mashin wajen safara. To amma in aka duba ta wannan sashi kuma za a ga cewa kila akwai gaskiya akan maganan tsaro da ake tunanin cewa waɗannan abubuwan ake amfani da su, amma in aka duba ta sashen tattalin arziki na ƙasa musamman abin da ya shafi ayyukan yi, mafi yawan waɗanda wannan abu ya shafa an ba a hankali ba kun za ta iya jawo ba. Me yasa na ce haka? Saboda waɗannan mutane hanyar samun abincinsu kenan. Wasunsu ba karatu suka yi ba, ba su da wata sana'a. Wannan abun kawai su suka sa a gaba su ci da iyalinsu su tsare ma kansu lalura. To yau an zo an ce an raba su da wannan aiki ne kake tunanin za su yi gaba. Abinda aka gudanar cewa yin amfani da waɗannan na'urori na iya kawo barazana ga tsaron ƙasa, shi ma kanshi hana sun sana'an da waɗannan abubuwan yana da nashi illa. Yana iya sa wasunsu su ma su shiga cikin wani hali.
Abin tambaya a nan shi ne, a menene mafita tunda waɗannan jihohi sun fara ɗaukan waɗannan matakai? Menene hanya wadda ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta bi domin kawo maslaha a cikin wannan matsalar?
Wani shawara na da zan bada shi ne kamar yadda aka sani a ƙasashen da suka ci gaba suke yi. Duk wanda zai yi wani abu na safara sai an mashi rijista, gwamnati ta san da zaman shi, an kuma sa mashi wasu na'urori da dokoki wanda zai riƙa bi, wanda gwamnati za ta iya kallon abin da yake, shi kuma zai iya samun natsuwa cewa gwamnati ta san da abin da yake. Ya kasance duk lokacin da yake kan aiki akwai wani abu wanda zai nuna cewa shi wannan an tantance shi, an san cewa shi an ba shi dama yayi wannan aikin. To irin wannan tsari da ake kasan waje da za mu kamanta irinsa. To ina ganin barazana ko tsoro ko fargaba da ake na cewa masu amfani da waɗannan karafuna na iya kawo barazanar zaman lafiya za a iya kauda shi. Ka duba maka abin nan ba sai ga yana da wahalan gaske.
A matsayin ku na masu yin doka, a kusan za a iya cewa yau hanyoyi a Najeriya sun shiga wani hali na ha'ula'i, wanda kuma ana ganin cewa gwamnatin tarayya ba ta yin abin da ya kamata. A hukumance ko kuma a majalisance akwai wani abu da kuke yi don ganin cewar an farfaɗo da hanyoyi a Najeriya su samu nagartar da ta dace da su?
To wannan in ka duba yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa majalisa kafin ta tafi hutu ta ba shugaban ƙasa dama ya karɓi bashi ƙasan waje. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa za a karɓa shi ne don a yi amfani da wannan kuɗin don a inganta hanyoyinmu. Bayan haka kuma a yi amfani da kaso mai tsoka a cikin kuɗin don tabbatar da cewa ayyukan jirgin ƙasa da aka so mu yi 'yan shekarun baya an ci gaba.
Honorable Abbas Tajuddin kenan dan majalisar wakilan Najeriya. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya ce mayakan kungiyar ISIS yawancin lokuta ba a yi musu yadda ya kamata, kuma tsarin shari'a a ƙasar Iraki bai kai ka'idojin tsarin shari'ar ƙasa da ƙasa ba. Rahoton ya ce waɗanda ke da alhakin munanan ayyuka da aka aikata a faɗin Iraki dole ne a hukunta su, rahoton ya kuma ce yana da muhimmanci a yi wa waɗanda ake zargi da aikata laifukan shari'ar adalci dole ne a tabbatar da an yi adalci a cewar rahoton mai magana da yawun ofishin kare haƙoƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya Jeremy Lawrence yace an fitar rahoton ne bayan sa ido akan shari'ar wasu da ake kyautata zaton mayakan ISIS ne su 794 da aka yi wa shari'a a ƙarƙashin dokokin ta'addanci na Iraki
Prosecutions under the anti-terrorism legal framework mainly focused on membership of a terrorist organization.
Yace shari'ar a ƙarƙashin tsarin dokar yaƙi da ta'addanci ta fi mai da hankali kan membobin ƙungiyar ta'addanci ba tare da bambanta waɗanda suka taka rawa a wani tashin hankali ba ko suka aikata manyan laifukan ƙasa da ƙasa ko kuma waɗanda suka shiga ISIS don su tsira da rayuwarsu.
So a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya gare mu leƙa jamhuriyar Niger inda aka kaddamar da wata gidauniya don tallafawa mutanen karkara. Sule Mummuni Barma na dauke da karin bayani.
Kimanin biliyan ko miliyar 90 na sefa ne hukumar raya kasashe ta kasar Amurka USAID ta yi alkawalin kashewa a karkashin wannan tsari da aka yi wa suna Food for Peace wanda zai shafi miliyoyin mutanen jihohin Maradi da Zandar a tsawon shekaru biyar. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Niger Alhaji Idi Bara'u ya yi ƙarin bayani.
A takamaimai shirin zai karkata ne akan bunƙasa kiwon lafiya da kuma samar da cimaka sakamakon raunin da damuna ta samu. Akwai maganar bunƙasa lafiyar mata da ƙananan yara.
Gwamnonin jihohin da za su ci moriyar wannan shiri sun yaba da wannan yunkuri na USAID domin a cewar gwamnan jihar Maradi Zakari Umaru tsarin zai samar da sauyin rayuwa a wajen talakawan karkarar da abin ya shafa.
Inda tsarin yake da mahimmanci kun sani mayan proje in suka zo suna daukan garuruwa da yawa ko jihohi da yawa sai zamanto ayyukan za a yi su ba su wadatar ba to amma wannan tsarin an dibi wurarei inda ya kamata kamar cikin jiha biyu jihar Zandar da jihar Maradi kuma a cikin jihohin ma an nemi gundumomi inda lalle jama'a suke da ramni sai da aka je aka yi bincike aka gani menene matsalolin waɗannan wuraren wanda aka zaba wanda za a gudanar da ayyukan nan kenan za a girka shi ne bisa buƙatocin jama'a kenan dole a samu cigaba
kungiyoyin agajin da suka hada da Save the Children da CRS da care ne hukumar ta USAID ta baiwa amanar gudanar da waɗannan ayyuka da haɗin gwiwar wasu kungiyoyin cikin gida saboda haka ministan ayyukan cigaban karkara Abdul Amani yayi waɗannan kungiyoyi hannun ka mai sanda
kungiyoyin na ƙetare kamar international ONG na international da kungiyoyin ma na ƙasar mu kamar wanda suke haɗin gwiwa da su kowa ya kamata yayi aiki da gaskiya muna bi saboda kafa mu gani me za su aikatawa waɗanda suka ba don duke ta su ka ci amanar su kuma waɗanda aka kawo ma kuma su ma ka ci amanar su kuma mun ce dole ne a yi aiki da gaskiya saboda amana ce aka sa ga hannun su
wannan wani bangare ne na ayyukan da hukumar USAID ke gudanarwa shekaru kusan 40 a fannonin da suka shafi talakawa kai tsaye a wannan ƙasa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
a gaida sarkin yaƙi Sule Mummuni Barma. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon ƙyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon ƙyamace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ƙyamace a karan farko, za mu tattauna dalilin da yasa mata suke kishin juna ko da ba su taba haduwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu.
Suna na Hajjabi Sisi Dangaji.
Suna na Mariya Kashin.
Me ke janyo haka?
Gaskiya ne duk mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta ba shi ga kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikin ta.
To ko da ma ba abin da hada ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko?
Haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta dara ta ne kawai. Ina ga shi ne da
kishi. Hajjia Bilkis.
Wato wannan kishi muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Za ki ga cewa ko yaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita to yana iya yiwuwa ta fi ki ko kuma level ɗin ku daya. Amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce ciwon yamace ya kamata ya zama to eh na yamace ne a ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwar ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki level haihuwa da raino ba sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon siyasa ga mata na bin me ita shugaban ki haka nan da an zo wurin zabe to wallahi sai su kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wannan miji. To kishin da muke da shi ne duka natural.
Mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka bar mutum daya.
Eh to yanzu ba haka bane ba. Za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba. Amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa za ka zama wani abu. To ba zan gaya miki ko 'ya'yanka aka ga suna neman su ɗaukaka. To sai kin ga wasu matan suna kishi da kai. Amma da fa kuna tare. An ga cewa ke ba komai ba ne 'ya'yanki ba komai ba ne. Ita ta fi ki da zarar an ga ka taso. Ban san me yake jawo wannan kishi tsakaninmu mata ba kuma mata sun fi haka.
To ni ma zan fi yin wannan. Hajjia Mariya.
Na'am to ni ina ganin ko wannan abin ba kamar halitta ce.
To amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi?
In kin ga kaman ko ana ƴan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki.
A takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati. Hakan za a kai ga cin ma wannan bukata?
Eh za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mu tunani mu saki hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazansu suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata. Hajjia Bilkisu.
Wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su dai sai ki ga an ce ai ma ba gold bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yadda Hajjia take uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne. Sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace ƴar uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne.
To Hajjia
Mariya amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mutum
ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne.
Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba.
Wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari in koma baya kaɗan wajen kwalliya. Kwalliyan nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa. Yawo to bari in ɗinka kaza bari in sa kaza su gani. Kin ga duk akwai wannan.
Amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai. Yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya.
Ita wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar
mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo inuwa a garin su ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana da sada waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai nayi
Hajja Bilkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki aure akan abin da za ta
Hajja Malam ta faɗi gaskiya gashin ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga matar
ta yaya su matan za su taimakawa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce mu hada kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azi a zuciyarwa a rinka hada kai a so juna amma gaskiya gaskiya zangaya miki zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je
shi
nan yana nan a cikin zuciyar mu
to Hajja Mariam me zaki dora akan wannan bayani
to shi ma ni ma abin da zan dora shine wayar da kai ya kamata a shiga musamman shugabannin addinai a churches da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawo da kishi a yi kaura juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba sai ya taimaka ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka tunde mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kan ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba saboda mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙarin kai sai ki ga kuma an su amman mu a baya mun zama ƴan turun mu
wata irin tarbiyya za mu bar wa ƴaƴanmu
gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata kuma kada su yi kishin junansu su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so don kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna.
To Hajjia Bilkisu me zaki dora akan abin da ta faɗa?
Mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro sannan kai a matsayinki na uwa ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki hada kansu saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu domin daga gida ba ta hada kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu hada kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah kaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum ga aljanna saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai ki ganin baka hada kansu baka nuna ka fitan wannan ka nuna wannan da yake ko a kai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ci sauran ƴan uwa ma sai ki ga suna kin su ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna
to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya zamu ga faɗakar da ƴaƴanmu da jikoki da ƴan uwanmu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu muhimmanci
to ya kamata dai mu saki shawara mu saki tunani duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa take da kowon dobi ta zo da shi daga Germany da ƴan top ɗinta ɗan kaɗan su ke nan Baturiya ce da kuɗinta amma inda nake zan wannan tashar kila da hin ta cika akwati da sutura da in je in canzawa kin ga bambancin kenan
to Hajjia Bilkisu me zaki dora daga ƙarshe
kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna shi ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarmu to mu nuna wa kanmu ƙaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne ɗaya
to masu sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na ciwon ƴa mace wannan mako sai ku tare shirin a makon gobe wanda zamu duba batun dalilin da yasa mata ba sa mara wa ƴan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa ni Aisha Mu'azu nake cewa da mu kasance a shiri na gaba
ma'a
Zara kin ji fa maganar gasa fa ni ka abin nan to sai dai mu ce Allah ya kyauta to yanzu masu saurare bar mu kawo muku kadan daga cikin rayu da kuke aiko muna ta hanyar sakon email
sakon mu na farko a yau na hadin gwiwa ne da ya fito daga Salihu Isa da Nafa'atu Muhammad Fana karamba hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya suna cewa assalamu alaikum biyoye Hausa Allah ya sa dakatar da wasu sarakunan gargajiya biyu daga mukamin su bisa laifin rashin biyayya ga gwamnatin jihar Zamfara yayi muna fatar babu lauje cikin nadi sako na gaba na Ahmad Abakar Macina ne daga jihar Yobe yace fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka muna jinjina wa rundunar sojojin Najeriya akan matakan da suka dauka na bude hanyar Maiduguri zuwa Dambuwa a jihar Borno hakika mun ji dadin wannan mataki saboda jama'ar Dambuwa da Maiduguri za su gudanar da harkokin su na zirga zirga ba tare da wata matsala ba daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana dawwamman zaman lafiya a jihar mu ta Borno da kasar mu Najeriya baki daya amin sai kuma sakon na Mairo Umar Makera da yake cewa a yau muna kira ga al'ummar kasar mu Najeriya musulmai da kristoci ya kamata mu dukufa haikan wajen yi wa kasar mu addu'o'in samun zaman lafiya mai dorewa da kuma samun saukin waɗannan cututtuka na zamani da ke ci gaba da lakume rayukan jama'a da fatan Allah ya sa mu dace amin sai kuma sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Aliyu Usman Taka lafiya da Sani mai lange lange da dan Asabe mai fata ya wuri suka ce muryar Amurka muna fatan mahukuntan jihar Katsina za su yi wa wannan matar da ta kashe mijinta hukunci daidai da laifin da ta aikata sai sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace salam biyoye Hausa hakika matakin da wata kotu ta dauka a Abuja na yanke wa Maryam Sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon kama ta da laifin kashe mijinta da gangan wannan abu ne mai kyau garin yadda wasu mata suke amfani da duk shawarar da zuciyarsu ta basu
to a gaida Muhammad Hafiz Baballe da wasiku yanzu kuma bari Zara ta kawo mana labaran duniya a takaice
A yau Laraba jami'ai a Afghanistan sun faɗi cewa wani sumame da jami'an tsaro na musamman suka kai a arewa maso yammacin ƙasar yayi sanadiyar 'yantar da jami'an tsaro 62 da aka tsare a wani gidan yarin 'yan Taliban. A halin da ake ciki kuma ƙungiyar mayakan wani sabon hari daban a wani wuri ta ce ta kashe akalla dakarun tsaron Afghanistan 18. Kasashen Afirka na daukar matakai akan abin da ƙwararru ke ganin akwai yiwuwar samun ɓullar cutar coronavirus a nahiyar yayin da dangantakar harkokin tattalin arziki da kuma tafiye-tafiye ke karuwa tsakanin kasashen Afirka da China. Har ila yau a yau Laraba a karon farko aka kwashe ɗan wasu kasashe daga China yayin da yawan waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya karu zuwa mutane 132 kuma kasashe da yawa na daukar tsauraran matakai akan masu zuwa China. Wakilan Majalisar Dattawan Amurka za su wani sifid a yau Laraba suna yin tambayoyi game da abubuwan da ke tattare da batun tsige shugaba Donald Trump.
To masu sauraro da takaitaccen labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani shirin wanda a yau za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine waɗanne matakai kuke ganin mahukunta ya kamata su ɗauka don daƙile cutar lasa da cuta 'yar China corona? Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu Mr. Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin yau da kofi.